وجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo irin wannan rana ta yau, ranar Juma'a, ranar uku ga watan biyu, wato watan Safar na hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, shekara ta 1448, kuma ranar kenan take amsa 17 ga watan 7, wato watan July na miladiyar Annabi Isa ɗan Maryam, shekara ta 2026. Kuma in Allah tabaraka wa ta'ala so ya yarda, za mu ci gaba da gabatar da abin da muka saba gabatarwa a ranar irin wannan, a lokaci irin wannan, a wannan guri mai albarka, wato darasin tafsirin Alkur'ani mai girma, gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta, gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu. In uwa tafiya ta yi tafiya, yau insha Allah za mu tashi farkon suratu Iqra ko suratu Al-Alaq, duka ana kiranta da waɗannan sunaye, suratu Al-Alaq ko kuma suratu Iqra, in Allah tabaraka wa ta'ala ya so. Ita wannan sura, wato suratu Al-Alaq, ta sauka ne a Makka tun kafin hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam komawar shi Madina. Wato ta sauka cikin shekaru na farko na sauka Al-Qur'ani, ba ma haka ba, ayoyi 5 na farkon ita wannan sura su ne farkon ayoyi da suka soma sauka na daga Al-Qur'ani mai girma. Su ne ayoyin Al-Qur'ani mai girma na farko waɗanda suka fara sauka ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tana da yawan ayoyi har guda 19. Malam ya ce sadaruha, farkon sura, ila malam ya alam, har zuwa inda aka ce malam ya alam, awwalu ma unzila min alqur'an, shi ne farkon abin da aka saukar na daga alqur'ani mai girma. Wa zalika bi gari hira'i, wannan ko ya faru ne a kogon Hira, sanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake anan, a lokacin ne waɗannan ayoyi suka sauka. Imam al-Bukhari ya rawaito wannan, haka Imam Muslim ma ya rawaito wannan. Lambar hadisin cikin Bukhari shine lamba 3 daidai wa daidai, a cikin Sahih Muslim kuma lamba 422. Daga hadisin Ummu na Aisha, Allah ya kara mata yarda, hadisi ne mai tsawo, ya tabbata kenan ga waɗannan sahihai guda 2 cewa waɗannan ayoyi na farkon wannan sura su ne farkon waɗanda suka fara sauka ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mawru'uha ar-ra'isi, mafi yawa na abin da sura take karantar da mu, al-amru bil qira'ati, ana umurni da ayi karatu. Karatu shi ne gaba da komi, karatu yana jagorantar komi, wata alimuddin, sannan karatu kuma shi ke sa a sanar da addini, a kwarance addini, a san addini. Iz la yumkinu al-amalu illa bi taqdimil ilmi, domin aiki ba zai taɓa zamowa ingantaccen aiki ba sai ilimi ya riga yi aikin, sai an san me za a yi, sannan ne ake yin abin ya zamo daidai wa daidai. Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora, za mu ji wannan da sauran abubuwa a cikin ita wannan sura. أكرمك الله، بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رأس صراطك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى اقرأ اقرأ كما قرأت من بسم ربك الذي خلق كفاره دون أبنججنك وانده حليتا خلق الإنسان شيني وانده حليت متون من علق دك قدسوكا كو دك قدنجني اقرأ اقرأ وربك الأكرم للي أبنججنك شيني مكرمشي الذي علم بالقلم وندي سند القلم قدرة أبند القلم زي ربوتا علم الإنسان ما لم يعلم كما شيني سند متون أبند بي سنيبا كو شيكي سند متون أبند بي سنيبا وإن آيوي قدا بير كما يندي تبتا أوانشان حديثي وإن مكفة أمرو ويتنشي حديثي عائشة الله قال متر دا حديثي نمي سو sune farkon ayoyi da suka fara sauka daga alqur'ani mai girma. Alqur'ani mai girma yana da yanayin sauka guda biyu. Akwai saukan shi daga Lauhul Mahfuz zuwa ga Baitul Izza. Anan ya sauka ne jimlatan gabaki daya a dunkule a tattare. Sannan akwai saukan shi daga Baitul Izza kuma zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma shine waɗannan ayoyi guda biyar sune farkon abinda Annabi Allah tabaraka wa ta'ala yi umurni a fara kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na sakon alqur'ani. Da farko aka ce ikra ya Muhammad bismi rabbika allazi khalaq ka karanta sunan ubangijinka wanda ya halitta. Yan uwa kun ga anan an nuna mana muhimmancin karatu, an nuna mana karatu shine jagora ga dukkanin rayuwa ta dan adam duniya shi da lahirar shi. Ilimi shike gaba da komai, ilimi shi yake samar da komai. Kai barkaje hatta kafirci, kafirci babu kafirin da yafi iya kafirci kamar wanda ya ilimin kafirci. Hatta cikin dabbobi ilimi yana fifita dabba akan dabba. Jiyan da aka halatta a ci abinda kare ya kamo wajen farauta dan me dan an koyar da karin yanda ake farauta. Kare mai ilimi in ya kamo wani abin farauta ko ya kashe ya halatta a ci. Saboda me? Dan daraja ilimi, dan girman ilimi, dan ɗaukar ilimi. Shi abu na farko wanda aka so mai umurni da cewa ayi ilimin nan, ayi karatu. Sannan ilimi mafificin daraja, ilimin da yake da sunan Allah tabaraka wa ta'ala mahalici, ilimin da aka yi domin neman yardar Allah da wannan ilimi. Ko kun san kuwa dukkanin wani ilimi na duniya da baki ɗaya shi ka ce kan ɗin shi daga alqur'ani ya zo? In ba ku sani ba ku kakkaɓe kunne ku ji kuma ku tambayi malamai masana tarihin duniya. Kafin zuwan alqur'ani duniya cikin duhun jahilci take, cikin tibgewa take. Zuwan musulunci, zuwan alqur'ani, daga nan duniya ta waye, daga nan ci gaban dan adam ya zo. Har gobe har jibi duk inna ka ji ilimi yana motsi, duk wani abu da aka yi ilimi to an yi shi ne albarkacin zuwan alqur'ani, albarkacin zuwan musulunci. Ba ina nufin ilimin larabci ba, ina so in tabbatar maka hatta ilimin da ake cewa ilimin boko. Wannan ilimin na boko wanda dan boko yake kafafa da shi, wallahi an same shi ta ƙarƙashin musulunci, an same shi ne ta ƙarƙashin addinin musulunci. Musulmi suka zo da shi kamar yadda nake faɗi kullum. mu turawan mulkin mallaka ne suka zo mana da ABCD sai muka dauka ilimin su ne to wannan ABCD 1 2 3 4 su ma turawan koyowa suka yi wajen musulmi ganowa suka yi ko kuma kwaikwaya suka yi daibowa suka yi a wajen musulmi sannan suka zo mana da shi suka cika mana duniya da kafafara su ne bari ku duka dan daga ciki amma kada mu ci lokaci jami'a mai sunan jami'a jami'a wani guri ne inda ake tattara malamai da dalibai a bisa fannoni da dama domin karuwar juna domin yada ilimi har yanzu babu wani guri inda aka ce ya kai gurin katsa ilimi kamar jami'a ko akwai babu wanda zai ilimin digiri ya kai ga master ya kai ga digirin digirgir babu inda ake shi sai a jami'a to ita jami'a din nan kirkiro jami'a ma tattara malamai masana fannoni daban-daban a tara su a guri daya tara dalibai su karantar da su wallahi musulunci ne ya fara a musulunci aka fara wannan jami'ar farko a duniya jami'ar farko a duniya jami'atul qirawani har yanzu kuma tana nan a cikin kasar Tunisia wannan jami'ar tana nan an gina ta kuma ka ji ikon Allah asalinta daga masallaci ne masallaci da irin wayannan darussa da ake gabatarwa wata baiwar Allah cikin kudin gadanta ta gina wannan masallaci ta ci gaba da tattaro malamai daga lunguna sakuna kala-kala aka rika tara dalibai ana karantarwa daga nan jami'a ta fara jami'a ta biyu ita ce waccan jami'a ta kasar Masar wacce ake kira Al-Azhar Al-Azhar ita ce kuma jami'a ta biyu an kafa jami'an Al-Azhar kafin kasashen Turai su zo mai jami'a da sama da shekara 400 jami'a ta uku ita ce jami'atul Tambut wacce ake a Tambut na kasar Mali kallo inna kaga musulunci ya dade da wayewa musulunci ya dade da ci gaba kafin turawa su kwaikwaya duk fatan da ake da wayannan jami'o'i turawan duniya cikin mugun jahilci suke cikin dakikanci suke ba su san komai ba daga wajen musulmi da suka yi karatu suka yi rubuce-rubuce rubuce-rubucen aikin likita rubuce-rubucen kimiyya da fasaha wata da muka tattauna kan wannan har muka dan ja lokaci ko ayoyi masu mana nuni zuwa ga waɗansu ababe waɗanda su ne sababin kirkiro waɗannan ababen da muke amfana da su yau wallahi sun fito ne daga ina daga musulunci daga zuwan alqur'ani karkashin wannan Allah ya ce ikra'i karatu to kuma ka auna kaga har gobe musamman ku yara da kuke jami'a yanzu kuke manyan makarantu yanzu kila kuna haduwa da ƴaƴan waɗanda ba musulmi ba a cikin waɗancan manyan makarantu ya kuke ji wajen karatun boko shi kanshi ga wanda ya kunkuɗi karatun musulunci ga wanda ya koshi da alqur'ani zaka ji karatun boko yana zama mai da sauki karatun boko ma sai ya fi zama fiye da wanda kwata-kwata bai shaki musuluncin ba haka ne ko ba haka ba haka abin yake gudana Allah mun gode mu ƙara godiya ga Allah sanda Tariq bin Ziyad ya shiga kasashen Turai da rundunar musulunci wallahi a lokacin turawa kidafumai ne ko wanka ba ta yi saboda a lokacin al'adar Bature sun canfa ruwa sun ce ruwa masifa ne saboda haka sai mutum ya kwana uku sai mutum ya wata uku bai yi wanka ba kazanta da datti a wajen Bature abin sai wanda ya gani Tariq bin Ziyad daga waɗannan dai Afirka ta arewa wajen ƙasar Libya ta yanzu wajen ƙasar Algeria din nan daga nan ya dauki kirin da nan musulunci daga nan Afirka Afirka ta wayar ma turawa kai suka nausa cikin teku har aka isa yankin da ake kira a yau ƙasar Spain da Portugal Spain da Portugal nan ne yankin tura da ya soma wayewa a cikin kasashen Turai to kuma daga kasashen Afirka karkashin da nan musulunci ta Tariq bin Ziyad suka wayar musu da kai suka kafa musu asibitoci suka tsara musu tsarin mulki da tsarin gudanarwa sama da shekara 300 ko 400 musulunci yana da tuta yana da karfi a waɗannan ƙasashe ƙasar Spain da ƙasar Portugal da kudancin Faransa ka gani Allah kenan wallahi musulmi ƙara gode ma Allah saku saku muka yi da abun maimakon mu rike kambin da Allah ya bamu na karatun addini sai muka sake shi muka sikire shi muka kama ganye sai muka tsifita ba kun karatun da aka gurbata shi fiye da karatun da yake imin da'imin shine karatun addini Allah ya taimake mu kada mu ci lokaci da yawa amma dai ku yi mun hakuri akwai wani abu da ke so mu dan ƙara wayewa da shi duk da wata rana in ban manta ba mun taɓa tattauna shi ana shi karatun gabaki ɗaya na addinin musulunci ne amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauki karatu na kirkire-kirkire ci gaban duniya ci gaban ɗan adam sai ya kawo ƴancan baubayi wato turawa suka kwafa daga wajenmu to tunda ba musulmi ba ne suka yi ta ƙoƙari wajen bincike-binciken ya za a tsara ci gaban ɗan adam su samar wa ɗan adam yadda za a kirkirar mai wata sauƙi misali yadda za a kirkiri jirgin sama yadda za a yi jirgin ƙasa yadda za a yi mota yadda za a yi mashin yadda za a yi keke duk wannan kimiyyar musulunci ya zo da ita amma haka shi kuma ya faɗa hannun wa'anda ba musulmi ba yau su suke taƙama da su suke yi su suke taƙama da nasu ne an fahimci wannan meye Allah tabaraka wa ta'ala a nan gudun wata hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala daidai lokacin da su Okonkwo su John su wane ne turawan da suka ji kufa wajen ya za a kirkiro jirgin sama a wancan lokaci kafin zuwa jirgin sama mu musulmi muna karatun addini muna karatun ya za a yi aikin haji ya za mu tafi mu sauke farale a wannan lokaci idan ba mu manta ba ko ba mu san lokacin ba muna je wajen iyaye da kakanninmu sai a tafi aikin makka sai mutum ya shekara 6 bai je makka ya dawo ba wanda ya je makka ya dawo cikin shekara 6 ya dawo da wuri a ƙasa ake tafiya sai mutum ya taso daga Sokoto kafin ya zo Kano sai ya share wata 6 daga nan kafin ya je Maiduguri sai ya shekara zai bi ta Najeriya ba idan ya fita kuma ya shiga Sudan ya tafi ina ne kafin ya tafi Saudiya sai kusan shekara 2 ko 3 akan hanya sannan ya je ya sauke farali kuma ya dabo ya dawo wani gurin dole sai ya zauna ya yi ɗan noma ya shekara ya ƙara guzuri sannan ya ƙara gaba haka ake aikin haji a lokacin kuma musulmi suna ta ƙoƙarin koyon yadda ake aikin haji menene farilla menene wajibi menene sunna ya hajin za ta gyaru ya hajin za ta ɓace musulmi sun ta kufa wajen wannan shi ko bature yana cin yadda kufa kuma wajen ya zai kirkiri jirgin sama don ba ruwan shi da karatun aikin haji sai ya gama ya kirkiro jirgin sama ya zo da jirgin sama sai ya kawo musulmi sauki sai a shiga jirgin sama a shiga Saudiya cikin awa 4-5 a je a yi aikin haji ko a yi umra cikin ƴan awoyi da ba su wuce awa 24 ba ka je makka ka je madina ta hanyar me jirgin saman nan an fahimci wannan ko muna ta karatun ya za a yi sallah ya za a yi abin nan hukuncen sallah kiran sallah da sauransu bature yana can yana kwana karatu suna ƙoƙarin ya za ta kirkiro loudspeaker amplifier microphone ko ba haka ba ba su yi don a yi karatu ba ba su yi don a kira sallah ba suka gama suka kirkiro sai ya zo mana sauki a masallatai sai a sai loudspeaker microphone amplifier a liƙa a masallaci ladan daga cikin masallaci ya kwana kiran sallah ko ina aji da sai ladan ya hawa sumaya ya kiran sallah dalilin da mai ake hasumaya kenan dan ladan ya hawa sama sautin ya dan ƙara gaba duk da haka sautin bai zuwa ko ina kamar loudspeaker kuna tsammanin bature ya kirkiro loudspeaker ne dan a sa a masallaci dan wannan yayi ba dan wannan yayi ba sai ya kawo musulunci kuma sauki sai ya kawo musulunci sauki ma'ana abin da yake so in ce a nan gurin mu muna ta kokarin karatun yanda zamu bauta ma Allah su kuma suna ta kokarin karatun yanda zasu bauta mana su bayin mu ne mu ko bayin Allah ne kullu kokarin karatun mu ya zamu bauta ma Allah su kuma kullu kokarin karatun su ya su kirkiro abin da su bauta mana da ɗan kuɗi kaɗan mu biya buƙatar bauta ma Allah kalli ɗan wayoyin nan da hannun mu ba su wayoyin nan ba mu za a ɗauki karatu za a ɗauki ƙira'a za a ɗauki azuzzuka a ɗauki majalisar hadisi majalisar fiqhu ko sun yi waɗannan wayoyi don a yi waɗannan ababe to yanzu ba sa amfani da musulunci waɗannan ɗan wayoyin gashi nan sai Facebook su wace ce Instagram duk kafafe ne na yaɗa karatuttuka asali waɗanda suka ƙirƙiro mamare da waɗannan gidaje na yaɗa labaru ba su yi hakan da kasadin a yi waɗannan ababe da su ba suka ɓata lokaci suka yi kashi na amfani da musulunci ina fata mun gane ashe sai mu ƙara gode ma Allah mu musulmi da Allah ya zaɓar muna karatu mafi muhimmanci karatu da zamu bauta ma Allah sai Allah ya tattara duk wani karatu na bautar dan adam sai ya amshe sai ya miƙa ma waɗancan bawbayi bayin mu suna can su ne taimaka mana bauta mu kuma ta bauta ma Allah Allah ka taimake mu na'am Allah ya ce ka karatu da sunan Ubangiji wanda ya halitta khalaqal insana shine wanda ya halicci mutum min alaq daga alaqa alaqa wato guntuwar tsoka wacce za a iya jefawa a cikin tukunya duk irin ɗan tsokan na naman miya ko kuma ɗan gudan jini irin wanda ɗan wanzan yake ƙaho ɗin nan ya fitar to daga nan aka fara halitta mutum ikira kai karatu aka sake maimaitawa don ta akidi a ƙara nuna ƙarfin wato yin karatu ƙarfin ilimi wa rabbukal akram lallai ubangijinka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine mafi karamci shine wanda ya cancanci a nemi kowane girma daga wajen shi allazi allama bil qalam shine wanda ya sanar da alqalami alqalamin qudura sanda Allah tabaraka wa ta'ala zai halicci duk abin da ya so halittawa farkon abin da ya fara halittawa alqalami Allah umurci alƙalamin nan ya rubuta duk abin da zai auku a duniya tun daga farko har ƙarshe a jikin Allah kudura lauhul mahfuz alƙalamin nan duk ya rubuta komai har da kai din nan nan da za a haife ka da abin da za ka in an haife ka da yawan shekarun da za ka yi da ran da za ka mutu da abin da zai biyo bayan mutu duk an rubuce shi yana can da ni da kai da ku da mu kowa da kowa Allah ya ce shi halicci wannan alƙalamin ya umurci wannan alƙalamin kuma ya rubuta dukkanin waɗannan ababe sannan kuma aka kwaikwayi irin wannan alƙalami wajen rubuta duk abin da ke son rubutawa yanzu ga alƙalima hannunmu ga fansir ga biro ga alƙalami ga sunan dai kala kala da su ake rubutu wani ma har da gashin kaza ana yi malaman tafsiri suka ce wanda ya fara yin rubutu da alƙalami cikin mutane shine annabi Idris alaihi salatu wassalam shi ya fara yin rubutu da alƙalami wasu kuma suka ce annabi Adam alaihi salatu wassalam allama al-insana ma lam ya'lam Allah shine wanda ya sanar da mutum abinda bai sani ba Allah da ya tashi halittar mutum sai ya halicce shi da wata irin halitta mai ban mamaki da wata irin halitta mai cike da ayoyi misali kwakwalwar ɗan adam ba ta cika duk kuma abin da ya ɗebo ya zuba sai ya zauna tun daga ran da ka yi wayau har izuwa yau ɗin nan akwai kullum sabbin abubuwa da kake ƙara ƙaruwa da su akwai sabbin darussa akwai sabbin kartuka da suke ƙaruwa a kanka nikan yi misali in ce in akuya ta haihu da safe in akuya ta haihu ƙarfe 8 na safe ina ga kila kafin karfe 2 na rana dan akuyan da zai tashi ya kama tafiya idan uwar tana cin da sa zai rika lasar da sai shi ma haka ne idan kaza ta yi kyankyasa da safe kafin azhur ƴaƴan ta zai haka sun fito suna binta in ta tsatsage wani abu su ma suna kuma tsatsage wannan abin ko da dai bace suke ba haka ne ko ba haka ba to idan mace ta mutun ta haihu da safi shin da yamma yaron nan zai fara shan hura ko cin tuwo na'am ba zai yiwu ba ba zai taba yiwa ba yaron nan zai fara tafiya zuwa gobe da safi ko da rafi bai iyawa to saboda me dabbobi kenan sun fi mu kaifin kwakwalwa dabbobi kenan sun fi mu fasaha da iya abubuwa tun da wurwuri a'a ba haka bane menene dalilin dalili shine su dabbobi babu wata bukatuwa wajen halitta su Allah ya halicce su ne kadai dan su taimaki dan adam wajen rayuwa ya ji dadin rayuwa kuma dan haka duk dabbar da Allah ya halitta sai ayi kwakwalwarta da dukkanin wayanta da dukkanin iliminta yanzu in kaga akuya yanda aka haife ta din nan kwakwalwarta wani abu bai karuwa iyakar iliminta kenan wanda Allah ya halicce ta da shi iyakar wayanta kenan wanda Allah ya halicce ta da shi bai karuwa bai raguwa haka duk sauran dabbobi kun fahimce ni kuwa bari ka ji duk abin da dan akuya wanda aka haifa shekaran jiya yayi maka naban nan to kuwashi ma wata ta shekara biyu ko uku za ta iya maka irin wannan abu ba wanda yafi wani wayo cikin su ba wanda yafi wani hankali ba wanda yafi wani tunani da uwar da ƴaƴan da uban ta fi su da yace kwakwalwar da aka zuba iyakar wannan ilimin sai aka yi rubuta sai aka rufe ta aka kulle ta ba wani abu da ke karuwa ba wani abu wanda yake karuwa cikin ilimin dabbobi abinda sai maka bana bace ma za ta iya ma irin shi dan ba wani abu da ya karu ba ta da bambanci da ta bare da ta bana da babba da karama duk ilimin su iri ɗaya ne wayan su iri ɗaya ne dan babu wata hikima wajen halitta su dan adam kuwa tunda akwai wata hikima wajen halitta ka da Allah ya halicci dan adam sai aka kwakwalwa shi empty ce ba komai ciki banko ce sai ya zo duniya bai san komai ba bai iya komai ba bai da wani wayo bai da wani dabara bai da wani hankali komai babu kwakwalwar empty ce amma me sai aka fata kuma abu dai tana kama abubuwa tana kama abubuwa tun da garan da ya zo da garan na zai fara koyon shan mama kafin kwana uku sai ga ya iya wa yake koya ma yaro tsotsan mama a gani kafin sati sai ga tsotsan tsotsan mama wa ya koya mai tsotso ake a hankali a hankali a hankali a hankali to kullun kwakwalwa ƙara diba take ƙara ci gaba take duk abin da ya zo duk in goma suka sai ya rike biyu ko uku har ran da zai koma ga Allah saboda kwakwalwar shi buɗe take saboda akwai hikima wajen halitta shi akwai abin da ake so yayi na farko a sanya shi amana hannun iyaye Allah ya baka dan kwakwalwar shi buɗe ba komai ciki empty a ce to ga amana nan ciwo su alkhairi ciki an gani ko ya ka samu mutum ɗaya a harsuna kadai ya iya Hausa ya iya Billanci ya iya Turanci ya iya Yarbanci duk cikin walwa ɗaya duk cikin feti ɗaya ka gani to Allah ya halicci mutum ne da wannan bambanci a bisa sauran dabbobi da haka Allah ya ce allama al-insan ma lam ya'lam kullun Allah yake ci gaba da sanar da mutum abinda bai sani ba kullun ilimin mutum karuwa yake kullun ilimin ci karuwa yake kullun ci gaba yake kwakwalwar shi buɗe take diba take ko ba ta cika ji duk membrane ɗinka akwai 18 gig ko akwai 16 gig haka ne ko akwai wane ne gig kwakwalwar ku kuma ba ita gig nawa ne ba ta cika ba ta cika an gani ko ashe haka Allah halicci mutum ya fifita shi dan wata hikima tare da wannan kuma sai Allah ya ce mai kalla
kalla inna lil-insana la yatagha ar-ra'ahu astaghna inna ila rabbika ruj'a
na'am Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce kalla ku saurara ku ji innal insana lalle shi dan mutum wanda duk Allah ya fifita da waɗancan bayoyi na ilimi ya dauka kashi ya sanya kuma kwakwalwarsa kullun karuwa take cikin ilimin fiye da dukkanin waɗansu ababe da Allah ya halitta to tare da wannan ni'ima da Allah ya mai la yaqza wallahi kuma yana shishigi yana wuce gona da iri sai ya kasance waɗancan dabbobi suna tabauta ma Allah tukuru shi kuma yana saba ma Allah shi kuma shine gwanin saba ma Allah shine gwanin shishigi wajen dokokin Allah a ce Allah ya ce shi kuma da ce shi kuma haka zai yi ba kaza ya fi ganewa kaza zai yi nagawa me ya ja shi ga wannan arra'ahu tagala dan ya ga kanshi a wadace ya samu kanshi ga hannu ga kafa ga kai ga kunne ga baki ga sauran halitta ko kwabo bai bada ba amai ga hankali ga tunani ga ilimi ga natsuwa ko kwabo bai biya ba amma shi sannan kuma ga dan canji aljihu ga lafiyar jiki ga abin da za a ci ga iskar da za a shaka ga ruwan da za a sha wannan wadata wadda Allah ya bai kurin sai ya sanya shi ya zama butulu sai ya kasance mai shishigi mai dagawa mai jiji da kai arra'ahu tagada sai ya kai shi a wadace ya ga Allah ya bai 19 ta arziki mafi yawa daga cikin mutane musamman kafirai da suka koma kuma suna saba ma Allah suna ketare iyaka suna bin abin da zakata su kuma suka ruwaita musu dan sun kawo nan su masu dukiya masu mulki masu kaza masu kaza har Allah tabaraka wa ta'ala yake fada yake cewa innal insana rabbihi lakanud wallahi kaga mafi yawan mutane masu yi ma ubangijin su butulci ne wa innahu ala zalika la shahidun kuma wannan butulcin da yake ma Allah yana sani eh ba bi tarishin sani bane ya sani wa innahu li hubbil khairi la shadid kuma wajen san alkhairi Allah ya karo mai kuma akwai tsananin haka yana saba mu Allah so kuma yake Allah ya karo mai alkhairi Allah ya karo mai dukiya Allah ya karo mai lafiya Allah ya karo mai kudi kuma yana karsa saba mu Allah shi kuma dan adam kenan Allah ya taimake mu lazin da cikin wani darasi muke magana kan irin wannan dan adam da kake gani da ɗan kafado ɗan gidannuwa ifil ifil kamar an kwanta la kabewa to kada kai komai dai shi ubangijin da ya halice shi ma yayi mu ubangiji kutulci innahu li hubbi la khairi la shadid to bare kai mutum duk darajarka duk daukakarka in matsayinka baka kama kafar ɗaya daga cikin annabawan Allah ko ka kai cikin annabawan da Allah ya bamu labarin sa alqur'ani mai girma wani annabi ne kaji mutane sun mai da'a 100% babu to kai ne zaka iya burge mutane yau ba zaka iya ba ba zaka iya ba ba zaka iya taɓa burge mutane ba dan haka nemi yabo gurin Allah nemi girma gurin Allah nemi ka shirya da Allah in Allah ya soka ka nemi Allah ya soka ya soka duniya ma kowa yake ka ka ci nasara in kowa zai soka in ka saba ma Allah na kuma an fadi da nake bada wata kisa wacce mun taba bitanta ana wani bawan Allah ne yake so ya nuna ma dan shi wani karatu wani darasi mai muhimmanci sai ya kira yaron sai ya ce ma dan nan nashi wani wai ka san mutum kuwa yace baba na san mutum mana yace wane ne mutum yace mutum wata halitta ce mai tafiya da ƙafafuwa biyu ga hannaye guda biyu da idanuwa biyu da kunnuwa biyu yace kai da ka ta yaro baka san mutum ba ai wannan ba mutum bane ba shine mutum ba yace baba ba shi bane mutum yace ai ba mutum kenan ba yace to baba waye mutum yace in Allah ya kai mu gobe da safe ka dauro mu jakin nan namu shimfida ka zo mu je in nuna maka mutum yaro ya kosa gari ya waye gari na wayewa ya dauro shimfida yace baba na fito uban ya fito suka hau jaki suka rubunduma cikin gari za a je a nuna ma yaro mutum ya tsokanta ya ga mutum uban yi ta yawo da yaro cikin gari a shiga wannan kwana a bi wannan kwararo can suka haɗa wayansu mutane bayan an gaisa ina gajiya lafiya lau lafiya lau suna dan bada baya sai suka ji mutanen nan suna cewa kai wayansu marasa imani kaga da dan da uban sun haye kan jaki jakin nan fa shi ma halitta ce mai rai ya kamata a tausaya mai karfi a bakin kunnan wannan yaro da wannan uba na shi sai uban yace to ka gani dana ka ji abin da mutane suka faɗa yace eh na ji to ha kuma suna da gaskiya fa jakin nan abu ne mai rai mu tausaya mishi mana to yanzu abin da za a yi kai ka sauka ni a hau jakin shikenan sai sai ya hau jakin uban sai ya sauka yana tahowa a ƙasa suka sake cin karo da wayansu bayin Allah an yi gaisuwa har gaisuwa ta ƙare suna dan bada baya sai ka ce oh kaga yaran zamani kaga yaran zamani ba kunya yanzu saboda Allah kaga yaro ya haye kan jaki sai ka daka yake kunya ba tsoho a ƙasa ba tausayi yaran zamani kenan uban yace to kaji kuma nan kuma suna da gaskiya fa ya kamata ka tausaya mu saboda haka sauko yaran sai ya sauko sai uban ya hau kan jaki suna cikin tafiya suka tsare iske wayansu bayin Allah bayan an gaisa an dan bada baya sai aka ji suna cewa kaga wani tsoho mara imani ya haye kan jaki ya bar yaro ƙasa yaro ai ta tashin shi ake yaro ai bai kamata ba ta tashin shi ake kai kashin ka yayi kwari shi ko wannan yaro ai bai kamata ba a wahalar da shi yaron ya kamata ya hau jakin yace to kaji nan ma nan ma ban kyauta ba tattashin yara ake yaron yace to baba ya zamu yace ai ga yadda zamu mu huta sai suka sauko suka kore jakin suka ci gaba da tafiya kafafuwansu ga kuma jakin da shimfiɗa suka sake iske wayansu bayin Allah aka gaisa aka dan saba kadan suna wucewa sai suka ji wayannan mutane ya ce oh hauka ma dai kala kala ce kaga jaki da shimfiɗa ko kuma sai ta mata biya ka me ko koda ɗaya mai haukan jakin mana an gani ko tace to kaji nan ma uban yace ma dan yanzu ya zamu yace to babban sai da zamu ba yace to mu koma gida yace a ababa mu je in ga mutum yace to ai wannan shine mutum wannan tabi'ar da ka gani ita ce mutum wancin da kake sifantawa mai kafa biyu hannaye biyu ido biyu kunne biyu wannan mutum mutumi kenan wannan tabi'ar ce mutum ita wannan tabi'ar ita ce mutum wancan ko mutum mutumi ne ba mutum kenan ba an fahimci wannan ko to haka mutum yake duk abin da za ka yi mutum to sai wayansu sun ce baka yi daidai ba sai sun ce sun gabe kanka akan abin ko ba haka ba ne haka rayuwa take duk abin da za ka yi duk abin da za ka yi sai sun ce baka kyauta ba sai sun ce ba daidai kai ba baka ma iya ba iyakar maganar kenan game da muka faɗi ɗazu duk girman ka duk matsayin ka duk darajar ka baka kama kafar annabawa ba to wani annabi ne ka ji mutane ba su kushe mishi ba babu wani annabi ne ka ji mutane ba su ce bai iya ba babu babu sauran annaba duk sun ƙare yanzu annabin ƙarshe yanzu sama da shekara 1400 da bar shi da duniya amma har yanzu akwai masu mai gunzugulu da yago kanzan kurege suna jingina mai kuma manya su na Netanyahu su Trump su Bill Gates duk suna cikin su fa ba tare da annabci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba su kuma tsayin su a duniya su ne yan siyasa su ne masu kuɗi su ne masu kaza su ne masu kaza to duk da wannan ba su yadda da annabin da ya fi kowa daraja a duniya ba sallallahu alaihi wa sallam to kai waye zaka iya burge mutane ba zaka iya ba ba annabawa ba shi kanshi Allah tabaraka wa ta'ala hakuri yake da mutane me Allah ya taka yi wa mutum mutum yace an yi mai daidai babu duk abinda Allah yayi sai ka samu wani ba'ari ya mutum sun ce ba haka take so ba wannan abinda akai ba haka take so ba to ashe kai din tsigi tukuru da kai zaka iya burge mutane ba zaka iya ba dan haka kur nemiyar dar Allah nemiyar dar Allah kalla innal insana yataga arra abu tagana inna ila rabbika ruj'a lalle makoma kuma izuwa ga ubangiji take duk a ga matsallatsallan za kuma a koma iski Allah sai Allah ya ce mi
ara'aytal ladhi yanha abadan idza salla ara'ayta in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'ayta in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanafa'an bin nasiyah nasiyatin kazibatin khati'a faliyad'u nadiya sanad'u zabaniya kalla la tu'li'u wasjidi waqtarubi
Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala yace ara'aytal ladhi yanha shin wai baka ga wannan mutumin nan bane wanda yake hana abdan idza salla bawan Allah in ya tashi zai yi sallah malaman tafsiri suka ce ana ishara ne zuwa ga wanda yafi kowa kafirci a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ake kira fir'aunan wannan al'umma shine Abu Jahal shine yake hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yin sallah a lokacin ba a farata sallar farilla ba sallar nafila ce manzon Allah yake yi a cikin ɗakin Ka'aba yake zuwa yana hanawa domin yana daga cikin manya-manyan shugabanni a garin Makka a lokacin ara'aita shin me kake gani in kana alal huda in shi wannan bawa shine yake kan shiriya tabbas wannan bawa kan shiriya yake to kuma ga wani karkatacce yana ana shi aikin da yake na shiriya aw amara bi taqwa ko kuma wannan bawa na Allah umurni yake da aji tsoron Allah ayi komai dan Allah ara'aita in kazzaba wa tawalla kuma me kake gani idan shi wannan mai hanawan ya ƙaryata abinda bawan Allah dan ya zo da shi wa tawalla ya juya mu imani baya to wai shi mai hana ayi sallah mai hana abauta mu Allah alam ya alal shin bai sani ba ne bi anna allaha yara Allah yana gani shi ya sani fa Allah yana gani shi kalla ku tsaya ku ce la illam yantahi wallahi in bai bari ba in bai daina ba bai daina ana bawan Allah sai da sallah ba da nasfa anbiya nasiya za mu ja gashin madagar shi za mu ja gashin kai shi wannan kinaya ce za a saukar mai da azaba mafi bala'i nasiyatin qazibatin qati'a matigan nan kwakwalwan nan wacce take mai ƙaryatawa mai yawan kurakurai to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta waɗannan ayoyi Abu Jahal yace ina dan na ƙaryata kan wannan abin zai faru gare ni to in ma azabar ta zo kamar yadda kace za a ja gashin madigata za a wulakanta ni to ina da jama'a ina da tawaga tawaga ta jama'a na mabiya na zan kirayi nadiya dina zan kirayi jama'ata zan kirayi dan akramu kallahu na yan amshin shata na na ai zanga zanga a garin nan sai Allah tabaraka wa ta'ala yace a fadi mashi falli ya da nadiya to ya kira jama'an nashi ya kira magoya bayan nashi in kuma ya kira su sanada uzzabaniya mu kuma za mu kira zabaniyawa mala'iku da muka tattala dan tsaron wuta za a gansu a duniya malaman tafsir suka ce a wannan guri a wannan bagire inda Abu Jahal yayi gigin yoga ya ayo annabi sallallahu alaihi wasallam zanga zanga wallahi da an ga mala'ikun wuta iriri iri a cikin birnin Makka a lokacin to sai bai yi ba Allah ya ce kalla ku saurara ku ji la tu'ihu kada ku yi bid'a wasjudi ku yi sujuda ga Allah ana ku ci gaba da sallah wa qatar bi kuma ku nemi kusanci ga Allah ku nemi taimako daga Allah ku nemi dauki daga Allah ya Allah ka taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala ka mana dauki Allah ka fifita musulunci akan kafirci abin da mun karanta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah tabaraka wa ta'ala ka bamu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah mun zo inda zamu dakata sai kuma in Allah tabaraka wa ta'ala kai matakin sama sai mu tashi farkon sabuwar sura suratul qadari inda za ta karanta da mu kuma saukar da alqur'ani wato sauka daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza zamu je aka saukar da shi sauka ta farko bayan yanzu an fadi mana yadda aka fara saukar da shi sauka ta biyu daga baitul izza zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma ta gaba ta karantar da mu kuma yadda aka saukar da shi daga lauhul mahfuz zuwa kuma ga in aka tattara shi baitul izza din nan Allah ya mana jagora Allah tabaraka wa ta'ala ya fa kurakuran mu Allah ka sa albarka a rayuwar mu Allah tabaraka wa ta'ala ka karo mana fahimtar addini ka ba mu ikon aiwatarwa ya Allah Allah ka sa mu yi komai domin neman yardarka ya Allah Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu ƴan uwa musulmi da suka riga mutuwa Allah ka jikan su Allah ka gafarta musu Allah ka rahamce su mu da muke da Allah ka rahama mu da masu imani idan mutuwar mu ta zo ya Allah ka karbi kai mu da masu imani marasa lafiya na gidaje da na asibitoci Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su ladar jiya Allah ka ba su ladar jiya wanda suke da lafiya kuma alhaqarin lafiya ka ba da ikon yin aikin ayyuka alkhairi da wannan lafiya da ka ba su ya Allah ya Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka sa albarka mai tarin yawa cikin bukatun mu ka biya mana ya Allah Allah ka sanya alkhairi masu tarin yawa cikin bukatun mu ka biya mana ya Allah Allah ba su bar addu'a gare mu ka san bukatun su Allah ka sa albarka cikin bukatun su ka biya musu ya Allah Allah ka zanto da wani kasa ta mu lafiya ya Allah duniyar musulmi gabaki dai Allah ka zanto da mu lafiya ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka sa aljanna ce mu kuma mu gobe kiyama Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama Allahumma rabbana atina husna taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha faghfir lana rabbana warhamna سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك فتقبل منا انك انت الوهاب الغفار